الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لدك من ديه نيو مما لكن قوة دكومي قبات يا واندي ساكي قدر هدورمو أولا يمتي نران الله ربا عشرين دا ترق وتربيع الأكثر شكرا تدوه لدريه دولة تلاتين دا شدا باين هجر منظر الله صلى الله عليه وسلم لغا مكة إزوى مدينة واندي داتي ما شاتقص وتنبيو شكرا تدوه لدريه شابيار lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul isra kafin darasi na yau bane fi an tamboyi sukan iya gabata na'am
kamar cikin mutane sun suka ware hannu su cikin sauri sai mu suke so gashin mu ta su bayyana kuma cikin sanarwa da zaman kashi su zama idan ka kuma da tun guda zauna kan madannansu.
To, wannan bai takaita ba da lokacin da mutum yake sallah shi kadai ko yana sallah a cikin jama'a. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana yanda ake ruku'u shine dole ne mutum zai ware dantsansa. Kada ya zamanto mutum ya haɗe dantsan shi da haƙarƙare shi nisan tasu za ka yi bakin gwargwado in ka samu damar buɗa su har ya kai wato ana ganin abin da yake farin hammatarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to haka mutum zai yi amma kasancewar mutum ya matse wannan sabanin sunna ne haka nan zama na farko yana da bambanci da zama na biyu zama na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan turo kafarsa ta hagun ya huddo ta bangaren dama ta damar ya kafa ta tare da ya zauna akan bangaren mazaunin sa wanda yake na hagu bambanta tsakanin zama na farko da na biyu a sallar da take zama da biyu wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi in aka ce daidaita sahu ba ana nihi a daidaita sahu a takura ma jama'a ya zamanto a matsayi wannan yana fitar da mutane daga cikin hayyaci da nutsuwa a cikin sallah iya abin da yake daidaita sahu ka gama duddigenka da na dan uwanka ya zamanto idan sau da duddige naka ya zamanto ya daidaita dan uwanka kafadarka da kafadar shi amma ba a ce ba a matsu har ya kasance mutane a takure na'am
sura
ta 11 ne na'am wai hadisin da yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billahi aw kama qala ko kuma illa wa yuhsinu dhannahu billah wannan hadisi yana nuna cewa kada mutum ya yanke kauna game da jin kan Allah duk girman laifinka ka ringa sanya kwadayin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka an gane ku dan haramun ne bawa ya muni na zato da ubangiji kuma musamman lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiyar da yakan ga cewa ba zai tashi ba to a irin wannan lokaci ana buƙatar mutum ya rinjaye yadda bangare wanda yake na ar-rasha kauna da kudayin jin dan Allah subhanahu wa ta'ala a bisa tsoron azabarsa don haka kyautata zato da ubangiji subhanahu wa ta'ala wajibi ne muna na zato da ubangiji subhanahu wa ta'ala haramu ne don haka baya halatta mumini duk laifinsa yanke kauna game da jin dan Allah na'am wai kamar su da yawa zaka ga malaman hadisi suna amfani da wani lafazi na ha'un kamar misali in an kuro sanadi sai a datse ba tare da an zo da matanin sannan sai a yi ha'un sannan sai a zo da kuma wani sanadi na daban wannan ita ha'un kin wata alama ce suke yi domin canzawa daga wani sanadi zuwa komawa wani sanadi shine suke cewa tahwilun min isnadin ila isnadin akhar kamar misali hadisin yana da hanyoyi daban-daban to irin wannan sai a jiro maka duka wato gaba daya sanadin hadisin ko kuma hanyoyin da malamin yake son ya zo maka da shi domin yakan iya zanwa yakan iya kasancewa galibi hadisin ya fito daga wani zuwa wani shi kuma zuwa wani misali wannan sai aka samu wata hanya ta daban kuma wasu dalibai suka rawaito hadisin sannan aka samu wata hanya ta daban idan aka kuro wannan hanyar sai ne kenan ramzi da ha sai yace qala ha wa haddathana fulan kenan an canza ka daga wancan sanadi zuwa wani sanadi na daban kenan wannan shine alamar da suke yi in suka yi ha'un kenan tahwilun min isnadin ila isnadin akhar juyarwa daga wani sanadi zuwa wani sanadi na daban gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 65 wanda kafin ita ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani dangane da abinda ya wakana tsakanin ubangiji subhanahu wa ta'ala da bawansa shine iblis a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna ma mala'iku gaba ɗayan su cewa adam alaihi salam ya fifice su da wani abu wanda yake mai tsada mai daraja mai martaba abinda duk wanda ya same shi ya samu daukaka a matsayin rayuwarsa ta duniya in ya kiyaye shi kuma sannan zai daukaka a gobe kiyama shine ilimi domin da ilimi ne Allah ya fifita annaba Adam akan mala'iku kamar yadda bayani ya gabata lokacin da su mala'iku suke gunagunin cewa yaya za a yi Allah ya halicci wata halitta wanda ta fi su daraja ta fi su matsayi kuma ya maida ta cewa ita ce khalifarsa a ban ƙasa atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni alamu ma la ta'lam suke cewa ya ubangijinmu yanzu zaka sanya aban kasa wanda zai ringa kokarin ya dabanna ya ringa zubar da jinani alhali mu kwa muna tsarkake ka game da duk abin da bai dace da kai ba kuma muna yabanka ubangiji ta'ala yace ni na san abin da ku ba ku yi sani ba Adam shi ya cancanta ya zaman to khalifa ta a ban kasa dan Allah ya nuna musu cewa Adam shi ya cancanta ya zaman to khalifar Allah a ban kasa ubangiji subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunayen wasu abubuwa wanda bai sanar da mala'iku ba a lokacin nan ubangiji subhanahu wataala ya bujuro da waɗannan abubuwa ga mala'iku ubangiji ta'ala yace da su an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku bada labari game da sunayen waɗannan abubuwa in har kun kasance masu gaskiya cewa Adam bai cancanta bai zamanto khalifa ta aban ƙasa. Mala'iku suka ba Ubangijinsu gari suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Ubangijinmu, sarki ya tabbata gare ka, ba mu da wani sani face sai abin iya abin da ka sanar da mu, domin kai kai ne mai matukar sani, sannan kuma kai ne ma'abucin hikima wanda baka aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Da suka ba Ubangijinsu gari cewa ba su sani ba, Ubangiji ta'ala sai ya ce ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Allah ya ce ya kai Adam ba su labari game da sunayen waɗannan abubuwa. Annabi Adam alaihi salam ya ba mala'iku labari game da sunayen waɗannan abubuwa kamar yadda Ubangijinsa ya umarce shi. An gane ku? Shi ne Ubangiji ta'ala sai ya ce falamma amba akum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ubangiji ta'ala yake cewa yayin da Adam alaihi salam ya ba mala'iku labari game da sunayen waɗannan abubuwa, Ubangiji ta'ala ya ce ma mala'ikunsa, shin daman ban faɗa muku ba cewa ni ne masanin duk wani abu wanda ya buya a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, sannan kuma ni na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuwa zamanto kuna koyewa a cikin zukatanku. To a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya ce da mala'iku gaba ɗaya, usjudu li Adam, ku duka ku yi sujada ga Adam. Shi ne kamar yadda Allah ya faɗa mana a waccan suratul Baqara, sannan ya maimaita mana a cikin suratul Araf, shine annab, sannan kuma ya faɗa mana a cikin suratul Hijr, wannan shine mahalli na hudu. Kenan cikin suratul Isra Ubangiji ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, ba mutanen ka labari lokacin da muka faɗa ma mala'iku muka ce ku duka ku yi sujada ga Adam, fasajadu gaba ɗayan mala'iku suka duka suka yi sujada ga Adam, kamar yadda ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Ubangiji ta'ala ya ce sai dai Iblis ya ƙi sunkuyawa ya yi sujada ga Adam kamar yadda Ubangijinsa ya umarce shi. Kana sai ya ce a asjudu, ya Ubangiji na shin yanzu zan duka in yi sujada liman khalaqa tawqina, ga wanda ka halicce shi da laka? Ai in kiyasi za a yi, ni na fi dacewa a ce Adam ya duka ya mun sujada ba ni na sunkuya na yi masa ba, kamar yadda ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din, ni na fi Adam domin ka halicce ni da wuta, shi ko Adam ka halicce shi da laka. Ma'ana a haɗa laka da wuta a ga wane ne zai kone wani, wannan iya kiyasin Iblis. Don haka Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa farkon wanda ya yi wannan kiyasi shine Iblis, don haka kuma sai ya kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya. Wannan kuma ba komai bane bai kai shi illa girman kai da keta da hasada, gunewa ta matsayin da Allah ya ba Annabi Adam, kamar yadda can yace fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Shine anan yace a asjudu, ya Ubangiji na shin yanzu na duka na yi sujada liman khalaqta fina, ga wanda ka halicce shi da laka? Hada sai Ubangiji ana wato sai Iblis ya faɗa yace ara aitaka, ya Ubangiji na ba ni labari ara aitaka hadha alladhi karramta alayya, ya Ubangiji na ba ni labarin wannan bawa naka wanda ka darjanta shi ka girmama shi ka fifita shi a kaina. An gane ko ga ya mun menene matsayinsa, yace la in akhartani, yace ya Ubangiji na in har ka jinkirta mun mutuwa kamar yanda na nema. An gane ko shine yace da in akhartani ila yawmil qiyama, in har ka jinkirta mun mutuwa izuwa yinin alkiyama, to na rantsi da girman ka da buwayarka la ahatani kan zurriyatahu, wato zan tumbuke zuri'arsa gaba daya daga kan tafarki wanda yake madaidaici illa qalila sai ɗan kadan daga cikin su wanda ka ba su tsaro da kariya kamar yanda can yace bi fa qala fa bi izzatika la uguyannahum ajma'in kamar yanda yace ya qala bi ma aga qala fa bi ma aga waitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri kamar yanda a cikin suratul hijr yace qala rabbi bima aga waitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uguyannahum ajma'in a can cikin suratul zumar ne yake cewa a cikin suratul sad yake cewa qala fa bi izzatika la uguyannahum ajma'in to anan shine sai yace la ahatani kanna zurriyatahu rantsuwa ne yake da ubangiji subhanahu wata'ala cewa zai tumbuke wato ɗayan adam gaba ɗayan daga kan tafarki madaidaici wato lafazin ahatani kanna in aka ce alhitinak wato shine ka tumbuke abu gaba ɗayan shi kamar itaciya ka cire ta daga gaba ɗayan ta da jijiyarta me yake nini anan wato tafarki wanda yake madaidaici gaba ɗayan ƴaƴan adam sai ya kautar da su kamar yanda ya rantsuwa wala udillannahum yace na rantsi da kai ya ubangiji na sai na kautar da su daga tafarki madaidaici su kauce su bar shi shine anan yace la ahatani kanna lalle ne sai na tumbuke zurriyatahu wato ƴaƴansa gaba ɗayan su daga tafarki wanda yake madaidaici illa qalila wato sai ɗan kadan me ake nihi da tumbukewa anan ma'ana zan karkatar da su su zama raƙumi da akala su yanda na yi da su domin lafazin ahatani kanna an ciro shi ne daga alhanak idan aka ce alhanak shine karfe wanda ake sanyawa a bakin doki sannan sai a kulla masa wata igiya shine ake kira da lizzami kenan wanda in aka fusgo shi wajen dama to dokin zai yi inda ake bukata in aka ja ya tsaya in aka saki yayi gaba in dama ake so ayi da shi in hagun ake so ayi da shi to haka ne iblis yake nemi cewa zai jalin zamin su ma'ana sai yanda yayi da su shine yace la hatani kanna zurriyatahu illa qalila qala zahab ubangiji ta'ala sai yace da shi anji tafi an gane ko fa man tabi aka minku ubangiji ta'ala ya ce masa jika fa man tabi aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikinsu fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura lalle wutar jahannama a gobe kiyama ita ce sakamakon ku kai da su jaza'an mawfura kuma sakamako wanda yake cikakke an gane ku sakamako wanda yake cikakke dan haka sakamakon duk wanda ya bi iblis to ita ce wutar jahannama wal iyazu billahi kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wala udillannakum wala umanniyannakum wala amurannakum fala yubattikunna adhanal ana'ani wala amurannakum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina يئدهم ويمنيهم ولا وما يئدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا dan haka anan Allah yace fa inna jahannama lalle wutar jahannama jazaukum ita ce sakamakon kai da su jaza'an mawfura sakamako wanda yake cikakke sai yace wastafziz man istata'ta minhum bi sautik ubangiji ta'ala yace je ka an baka dama ka rarrauta duk wanda ka samu dama daga cikinsu ma'ana duk wanda ka samu damar rarrauta shi daga cikinsu ubangiji ta'ala ya ce rarrauta shi wastafziz man istata'ta minhum bi sautik idan aka ce alistifzaz wato shine rarrauta abu ka gijinjiga shi ka hana shi zama ka hana shi tsayuwa kwata-kwata ka fidda shi daga cikin hayyacinsa shine yace wastafziz man istata'ta minhum bi sautik ubangiji ta'ala yace je ka ka rarrauta duk wanda ka samu dama daga cikinsu akan shi bi sautika wato da muryarka idan aka ce sauti na shaytani dukkan wani kira zuwa saba ma Allah wannan sauti ne na shaytani haka dukkan wasu kayan kida da duk wasu kayan busa wannan sauti ne wanda yake na shaytani sai yace wa ajlib alaihim bi khairika, ubangiji ta'ala yace wa ajlib alaihim, ka janyo wato akan su bi khairika, wato da ɗan dawakanka, wa rajlika, wato da ɗan kafarka, ma'ana duk wata gayyarka, duk wasu mabiyanka ka tattaro su kai cha da su akan ƴaƴan adam. Idan aka ce ja'a bi khailihi wa rajlihi, ma'ana ya zo da jama'arsa gaba daya, shine anan Allah ya ce wa ajlib alaihim, wato ka janyo alaihim a bisa hallakar da su bi khailika, da ɗan dawakanka, wa rajlika, da ɗan kafarka, ma'ana duk wata gayyarka kayota akan batar da su. Wa sharikhum, ubangiji ta'ala ya ce kuma kai tarayya da su fil amwal, a cikin dukkan wasu dukiyoyi waɗanda suke na haram, domin duk wata dukiya da bawa zai nema ta hanya wadda take haramtacciya, to shaidani ya yi tarayya da shi a wajen nemo wannan dukiya, domin shi ya kawata masa, ya raya masa cewa ya nemi dukiya ta hanyar da Allah ya haramta. Haka duk wanda zai saka daidai da dala a inda Allah bai ce a saka ba, to shaidani ya yi tarayya da shi, domin shi ya ziga shi, ya iza shi cewa ya ciyar da dukiyarsa a kan abin da ke sanya Allah fushi, yake sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi azaba. Shi ne ya ce wa sharikhum, kai tarayya da su fil amwali, a cikin dukkan wasu dukiyoyi na haram, kenan sawa'an ta hanyar da ake samuwa ko ta hanyar da ake ciyarwa. Wal auladi, Ubangiji ta'ala ya ce kuma kai tarayya da su, wato game da ƴaƴa. Tarayya da su game da ƴaƴa, kamar yadda bayani ya gabata, wasu daga cikin magabata suna ganin cewa a nan ƴaƴan da ake binnewa da rai, kamar yadda ɗabi'a ce da al'ada ta maguzawa kafin musulunci, ma'ana binne ɗiya da ranta, ko kuma binne ƴaƴa saboda tsoron talauci. To wannan ba kowa bane yake ziga bawa ya binne ƴaƴansa da rai, face shaidani. Wasu malamai suka ce ƴaƴan zina, saboda zina ba kowa bai ke kawata ma bawa, face shaidani. Wasu suka ce irin sunaye da ake sa ma ƴaƴa waɗanda ba su dace ba, wanda akwai shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin irin wannan sunaye, kamar yadda zaka ji suna ambaton ƴaƴansu Abdushams, irin su Abdul Uzza, irin su Abdul Hadith, irin su Abdul Dar da sauransu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wal auladi, kai tarayya da su, wato game da ƴaƴa. Wa idhum, Allah ya ce kai musu alkawali. Wani alkawali? Shine ya guratar da su cewa duniya sun zo zama, babu wani yini na kiyama nan gaba. Shine wa idhum, Ubangiji ta'ala ya ce kai musu alkawali, kamar yadda a can ya ce ya idhum wa yumannihim, shaidani na ma ƴaƴan adam alkawali, wai mannihin, kuma yana guratar da su cewa suna da tsawon kwanuka a nan gaba, ma'ana babu wani yini wanda yake na alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ya idu humu shaitanu illa gurura, shaidani ba komai yake ma ƴaƴan adam alkawali, face alkawali wanda yake na ruɗi. An gane ku? Duk alkawalin da shaidani yake ma bawa, to alkawali ne wanda yake na ruɗi, kamar yadda malamai suke faɗa kawalweniya ce, wanda kawalweniya shine mai tsananin kishirwa, zai iya hango cewa ga tauki gabansa, yana zauwa sai ya tarar da babu komai. To haka duk alkawalin da shaidani yake ma bawa na cewa ka samu, ko kuma kaza kaza ne, sai ka zo lokacin abin ka ga babu shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a ƙarshe, hudubar da shaidani zai yi bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su, ƴan wuta an shigar da su wuta. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fastajabtum li fala talumun illa annani. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. An gane ku? Wa ma kana li alaykum min sulqanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina la fi adhabin ba'id. Ubangiji ta'ala yake cewa wa qala ash-shaytanu, shaydani ya fada lamma qudiya al-amru, lokacin da aka hukunta lamari, ƴan aljanna suka shiga aljanna, ƴan wuta suka shiga wuta, Allah ya gama komai, a wannan lokaci ne zai yi huduba. yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq, lalle ubangiji ta'ala ya muku alkawari alkawari wanda yake na gaskiya kuma ya cika muku alkawarin. Duk wanda ya ma manzanninsa biyayya aljanna ce makomarsa, duk wanda ya ma shaydani biyayya wuta ce makomarsa. Sai yace wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na muku alkawari kuma na saba muku domin na muku alkawarin cewa babu yini na alkiyama, kuma ga yau al'amari ya tabbata kun ga kiyama gaskiya ce. Wama kana liya alaikum min sulqan, yace ba ni da wani karfi na batarwa akan ku, illa an da'awtukum, kawai illa kasancewar na kiraye ku zuwa tafarki na bata da hallaka. Fastajabtum li, kuka amsa min. Fala talumuni, dan haka kada ku zarge ni a yau. Walumu anfusakum, ku zargi kawunan ku domin ku kuka tabar da kawunan. Ma ana bi musrikiku, ni ba mai ceton ku bane in kawo muku wani agaji in hana Allah ya azautar da ku. Wama antum bi musrikhiya, yace kuma kuma ba masu ceto na bane masu kawo mun agaji ku hana ubangiji na ya azautar da ni. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, yace lalle ni na kafirce na butulce game da duk abin da kuka hada bautar ubangiji na da ni a nan wannan a duniya. Duk shirkar da kuka yi yau na butulce muku game da ita. Dan haka shine anan Allah yace wa ma yaidu humus shaytanu, wato abinda shaytani yake ma ƴaƴan adam alƙawari bai zaman tuba illa gurura, face kawai alƙawari ne wanda yake na rudi wanda babu cikawa. Ubangiji ta'ala yace inna ibadi, lalle bayina waɗanda suke nagari, domin duka ubudiyya cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da mutanen ƙwarai da mutanen banza gaba ɗaya bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma ubudiyya anan ubudiyya khassa ake ne bayan Allah waɗanda suke nagari. Shine yace inna ibadi, lalle bayina waɗanda suke na ƙwarai, laysa laka alaihim sulqan, Ubangiji ta'ala yace baka da wani ƙarfi da wani wayo da wata dabara akan batar da su. An gane ku, domin Ubangiji ta'ala ya ba su tsaro da kariya. Wa kafa bi rabbika wakila, ubangijinka ya isa mawakilci, ma'ana abun bara ma al'amari, domin duk wanda ya maida lamarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ya isa masa. Duk wanda ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa biyayya, to Ubangiji ta'ala zai ba shi tsaro da kariya dangane da duk wani sharri da duk wani makirci da duk wani kaidi wanda yake na Iblis. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yayi bayanin wasu zanguna guda shida wanda shaytani yake biyowa dai bayan dai domin halakar dan adam. Idan ya ga bai ci nasara a mataki na farko sai ya sauko na biyu, idan a na biyu bai ci nasara sai ya sauko a mataki na uku, har akai matakin sa wanda yake na shida. Mataki na farko, abinda shaytani yake kokari yake kai kawo shine ya kafirtar da dan adam, ya sanya yayi shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Famar da yake, idan ya samu wannan to wannan ya cimma burinsa, iya abin da yafi so a farko ya zamanto mutum ya kafirce ma Ubangiji, ya zamanto mutum ya zama mushriki yana hada bautar Allah da wani. Dan haka duk wanda zai kafirce ma Allah da duk wanda zai hada bautar Allah da wani, to shaytani yakan bashi hadin kai ya zamanto khadimin sa, duk wani abin da yake bukata zai iya zartan masa da shi da izinin Allah. Idan ya tabbata cewa wannan mutum da shaytani yake kokarin kafirtar da shi musulmi ne wanda ya mika wuya da ji da bi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, sai ya sauko wato mataki wanda yake na biyu. Mataki na biyu shine mataki wanda yake na jefa bid'a a cikin zuciyar bawa, ma'ana ya kawata masa abinda ba ibada ba ya rike shi a matsayin ibada, sai ya yi kokarin yanda zai sa ka ringa kirkira wasu ayyuka ka rike su a matsayin ibada don neman kusaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Alhali waɗannan maganganu da waɗannan ayyuka ba su da asali, ba su da tushe a cikin Alkur'ani ko karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi aiki na bid'a ya san noman goje ne za ka yi. Ko shekara dubu kai kana bauta ma Allah, ba a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, Allah ba zai karɓi wannan aiki. Dan haka mataki na biyu na shaytani shine mataki wanda yake na bid'a, yayi kokarin kawata maka wani abu wanda ba shi da asali a cikin ibada ka rike shi a matsayin ibada. Don haka wasu daga cikin magabata suke cewa bid'a ta fi soyuwa a wajen shaidani sama da aiki wanda yake na sabo kamar shan giya, kamar zina da sauransu. Me yasa? Saboda kasancewar duk wani wanda ke shan giya ke kisan kai, ke kwace, ke sata, ya san aikin sabo ne. Yakan iya komawa zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tuba, Allah ya karbi tubansa. Amma shi dan bid'a yana ganin cewa duk aikin da yake aiki ne na ibada, wanda kuma yana neman sakamako akan wannan aiki a gobe kiyama. Dan haka da wanda yake aiki ya san sako ne, da wanda yake aiki shi a matsayin ibada ne, anan a cikin su wane ne yafi hankali, yafi tunani, wanda zai gaggawa ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala? Shine mai sabon Allah. Dan haka domin shi aiki na sako, in ka tuba Allah zai karbi tubanka. Shi kuma dan bid'a tuban shi yana da alaka da dole kwata-kwata sai ya daina wannan aiki na bid'a, ya dawo kan sunna. To in an yi katari wannan mutumin da yake fama, sai ya dora shi akan tafarki wanda yake na bid'a, sai aka same shi ahlus sunna ne, to sai ya yi kokarin saukowa zuwa mataki na uku. Mataki na uku shine wato manya-manyan laifuka, duk wasu ayyuka waɗanda suke na sabu, waɗanda suke manya-manya, wanda Allah ya yi kashe da da barazana na azaba a nan duniya ko a makoma lahira, to sai ya yi kokarin ingiza bawa zuwa waɗannan. To in an yi dace wannan bawa ya samu tsaro da kariya daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala game da manyan laifuka, baya zina, baya shan giya, baya kwace, baya duk sauran wasu ayyuka waɗanda suke manya-manya, to shaidani sai ya dawo mataki wanda yake na hudu, wato shine ya ringa kawata masa kankanan zinubai, yan abubuwa waɗanda suke na laifi, sai ya ringa kokarin kawata masa, ya ringa nuna masa ai wannan ba komai bane ba, arwalla da kake yi, da zuwa sallah ta jama'a, da sauran abubuwa da kake, duka za su gafarta maka wannan ayyuka. To su ma kwa akwai ranar kindillanci, domin kankanin zunubai akwai ranar da za a tattara su, shine yinin alkiyama wal iyazu billahi. To idan an samu cewa shi wannan bawa wanda shaidani yayi kokarin kawata masa kankanin laifuka ya kubuta, sai ya sauko mataki wanda yake na biyar. Mataki na biyar shine sai ya shagaltar da shi dangane da ayyuka waɗanda suke na halak bil mubahat. Zaka ga kawai ya tuzartar da lokacin shi, abubuwa waɗanda suke na rayuwa na halak, wanda akan waɗannan ayyuka babu wani amfani na gobe kiyama, sai mutum ya tuzartar da lokacinsa, maimakon ya sarrafa lokacinsa akan ayyuka wanda amfanin waɗannan ayyuka zai tabbata akan shi a nan duniya da makoma lahira, sai kaga kawai ya kula da duk wasu abubuwa waɗanda suke na halak na rayuwa, ya tuzartar da lokacinsa a can. To in har ya kasance ya bawan ya kubuta daga nan, sai ya dawo mataki wanda yake na shida, wato shine sai ya shagaltar da bawa dangane da aiki wanda yake kasa, ya bar wanda yake fiyayye, sai ya yi aiki wanda an fifice shi. Ma'ana maimakon ya tsaya ya kiyaye farilla, sai kaga ya shagala da ayyuka waɗanda suke na sunna, na filfili zai shagala da su, sai ya tuzartar da ayyuka waɗanda suke na farilla. Wanda shi kuma a farko abinda Allah ya fi so bawa ya kiyaye abinda Allah ya farlanta masa, domin babu abinda ke kusantar da bawa da Ubangijinsa sama da abinda ya farlanta masa na ibada. Shine ya ce, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi, bawana bai taɓa kusantata da wani abu wanda na fi so, na fi kauna, sama da abinda na farlanta masa. To wannan shine mataki na shidda. In waɗancan matakai na biyar, guda biyar, ya kasa, sai ya sauko mataki na shida, ga aiki wanda yake fiyayye, wanda shine ya dace ka yi, sai ya nuna maka aiki wanda yake an fi shi, sai ya nuna maka shi, maimakon ka kiyaye farilla sai ka bar farilla, sai ka shagala da nafilfili. To shine dai anan duka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake mana bayani, in dai bawa ya tsaya tsayin daka, ya bi Ubangijinsa Subhanahu wa Ta'ala sau da kafa, to Allah zai bashi tsaro da kariya game da dukkan wani kaidi na shaidani. Za mu tashi aya ta gaba. Allahu azza wa jalla, ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وبنجي تعالى كيف دا ربكم Ubangijinku wanda ya halicce ku ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada allazi yuzji lakumul fulka shine ubangijin da ke kora muku jirage a cikin filbahari a cikin teku li tabta gumin fadli dan ku nema daga fadlarsa anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana wani aiki daga cikin ayyukansa wanda ya kadaita da shi wanda kuma wannan aiki na nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa duk wanda baya aikata irin wannan aiki to bai cancanta ba a bauta masa shine yace rabbukum ubangijinku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada allazi shine ubangijin da yuzji lakumul fulka fil bahri wanda ke kora muku jirage a cikin teku jirgi ba a karan kansa bane ba yake tafiya akan teku ubangiji subhanahu wataala shine yake tuka shi an gane ko shine yace yuzji lakumul fulka ubangiji ta'ala shine yake kura muku wato jirage fil bahri a cikin teku lafazin yuzji an ciro shi ne daga azzaju idan aka ce azzaju shine wato kura abu ka kura shi ya ringa tafiya kamar yanda can yace alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilali yace shin ba ku san da cewa ubangiji subhanahu wataala shike kore girgije zuwa inda yake so ruwa ya sauka kamar yanda Allah shi yake kore girgije sannan ya hada shi sannan ruwa ya ringa fita daga cikin shi to wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wataala haka jirage na ruwa ba kowa yake kura su a cikin teku face ubangiji subhanahu wataala kenan ubangijin da yake kura mana jirage shine ya cancanta mu kada ita shi a cikin ibada shine yace wannan kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin sa inda Allah bai ga damar kura jirage to bayan da za a yi jirgi ya tafiya akan teku kai tsiye ana sassaka shi a dora shi akan teku zai nutse kamar yanda tsakuwa wanda bata wuce girman wake idan ka jefa ta a cikin teku za ta yi kasa ta dame to amma sai a sassaka jirgi gashi nan ya kai unguwa guda wani jirgin za a yi wata 6 ana masa dodi a yi wata 6 ana saukewa amma ka jefa tsakuwa wanda bata kai girman wake a cikin teku ta nitse kai ko a cikin kwano ka cika da ruwa ka jefa tsakuwa ta nitse to amma jirgi gashi ya lamci jama'a ya lamci kayan su kuma ya hau kan teku kuma ubangiji subhanahu wataala ya kora shi daga wannan gaba zuwa wannan gaba wannan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala wanda ya cancanta mu kada ita shi a cikin ibada in ba dan hurewa ta ubangiji subhanahu wataala ba yanda za a yi daga wani tsibiri zuwa wani tsibiri ko daga wata gaba zuwa wata gaba ba yanda za a yi ai shine yace rabbukum allazi yujzi lakumul fulka ubangijin ku shine wanda yake kora muku jirage fil bahri a cikin teku li tabtagu min fadli dan ku nemi arziki daga cikin fadalarsa aje a lodo kaya a kawo a sayar da su a samu riba sannan kuma a koma a lodo wasu ko a dawo su sannan hallo a kai sai yace innahu kana bikum rahima lalle ubangijin ku ya kasance mai jin kai game da ku wannan jin kai ne na ubangiji subhanahu wataala kaddara yau a ce babu jirage waɗanda suke na ruwa jirgin sama da muke ganin cewa wani ci gaba ne ya isa ya lodo kayan da jama'a suke bukata suke amfani da shi kaddara cewa duk shinkafar da ake ci da duk abincin da ake ci da ababen hawa a ce a yau a jirgin sama ne za a lodo su yaya za a iya kawowa a ci riba ba yanda za a yi to dan haka ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Shine sai ya ce innahu kana bikum rahima, lalle Ubangijinku ya kasance mai tausayi ne, mai jin kai ne game da ku, don haka ya jaddada muku wannan ni'ima. Sai ya ce wa idza massakum durru fil bahri, idan wani tsanani ya shafe ku a cikin teku, wato shine kasancewar tsoron dirniya, lokacin da wato igiyar ruwa take kadawa, wata guguwa ta taso, jirgi ya ringa tangal-tangal, baya gaba baya, ana jin tsoron dirniya. Shine yace wa idza massakum durru fil bahr, idan wani tsanani ya shafe ku a cikin teku, shine jin tsoron dirniya. Falla man taduna, duk wani wanda kuke kira kuke roko, kuma bayan Allah subhanahu wataala ya fake daga ku, an gane ku, ya fake daga cikin tunanin ku, illa iyyahu, ba ku roƙon kowa banda Allah da ya halicce ku. Wannan Allah yana ba mu labari dangane da mushrikan farko kenan, wanda ba sa shirka da Ubangiji subhanahu wataala sai in an fada cikin tsanani. Lokacin da suka ga wannan, ba sa roƙon Allah subhanahu wataala su tsarkake ibada gare shi sai in sun fada cikin tsanani, amma da zaran an koma cikin yalwa sai shirka. Kenan nan Allah yana nuna mana in sun fada cikin tsanani ba sa roƙon kowa banda Allah. Shine yace wa idza massakum durru fil bahri, idan tsanani ya shafe ku a cikin teku, ma'ana kun ji tsoron halaka, balla man taduna, duk wani wanda kuke roko kuma bayan Allah subhanahu wataala, balla ya fake daga cikin tunanin ku, illa iyyahu, ba ku roƙon kowa banda Allah da ya halicce ku. Falamma najjakum ila al barri, lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya karbi addu'ar, ya tsiratar da ku, ya sadar da ku ilal barri, wato izuwa sarari, an sauka daga teku lafiya. Ubangiji ta'ala ya ce a arabtu, sai ku bujire ma Ubangijinku, ba kwa kadaita shi a cikin ibada. Wa kana al-insanu kafura, Ubangiji ta'ala ya ce shi jinsi na mutum ya zamanto mai matukar butulci ne ga Ubangijinsa. Wannan ni'ima da Allah ya masa tuntuni ya manta, ya ga halaka ido da ido yana cikin teku, ya roki Allah subhanahu wataala, Allah ya sauke shi lafiya, yana sauka kuma sai shirka. Maimakon ya kadaita Allah subhanahu wataala a cikin ibada, wanda wannan kadaitawar ita ce babbar godiya akan ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala ya masa, maimakon ya gode masa, ba zai gode masa sai dai ya butulce masa. Wannan kwatancin wannan aya ta gabata tun a cikin wato suratu Yunus. Ubangiji ta'ala yake cewa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajraina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahum al mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhiba bihim da'u allaha mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi la nakunanna min ash-shakirin. Falamma anjahum ila albarri idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq, to dan haka kasancewar wannan Allah yana ba mu labari game da shirka ta mutanen farko, suna kadaita Ubangiji subhanahu wataala lokacin da suka fada cikin tsanani, amma in sun koma cikin yalwa, to a lokacin nan suke shirka da Ubangiji subhanahu wataala, kamar yanda Allah ya fada mana anan, kuma kamar yanda zamu iske a cikin suratul ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun, da can cikin suratul luqman, wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Shine Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ya ji kansa, yake cewa wato mushrikan da mushrikan zamanin mu sun fi tsananin shirka akan mushrikan zamanin da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene hujja? Yace domin mushrikan da suka hada zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya shirka suna kasancewa a cikin yalwa, amma in sun fada cikin tsanani ba sa shirka da Ubangiji subhanahu wataala. Mushrikan zamanin musu ku a yau shirka su ta hada zamani wanda yake na tsanani da zamani wanda yake da yalwa. Mutum zai yi tintibe gashi fa zai kai kasa, maimakon ya ce ya Allah gyara, sai kaji yana kama sunan wani can banda Allah, yana ya dan Amina ko ya Jailani ya ko ya Kailani ko ya Sheku Badawi da sauransu, wanda kiran wanin Allah a duk lokacin da bawa ya fada tsanani, tsananin da ba wanda yi sai ya fitar da shi banda mahaliccinsa, to duk wanda ka kiraya ka ce shi da Allah da yake, wannan shirka ce babba mai fitar da mutum daga cikin addini. Kaga shine anan Allah ya ce wa idza massakumu dhurru fil bahri, in tsanani ya shafi ku a cikin teku, dalla man tad'una, duk wani wanda kuke roko kuke kira banda Allah, dalla ya fake daga cikin tunanin ku, ba ku kiransa illa iyahu, face ubangijin da ya halice ku. Kaga ai ba sa shirka a cikin tsanani, sai dai a cikin yalwa. Shine Allah ya ce falam ma najjakum ilal barri, idan ubangijin ku ya tsiratar da ku, ya karba addu'a ku, ya tsiratar da ku ilal barri, zuwa gaba ta teku, kun sauka lafiya, a aradtum, sai ku hijire ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba ku kadaita shi a cikin ibada. Wa kana al-insanu kafura, ubangiji ta'ala ya ce jinsi na mutum ya kasance mai matukar butulci ne ga ubangijinsa, maimakon ya gode ma ni'imarsa sai ya butulce masa. Akwai wani daga cikin sahabbai shine Ikrima, Allah ya kara masa yadda, wani lokaci sun hau teku, igiyar ruwa ta kada, guguwa ta motsa, sun ga hallaka ido da ido, sai wani ya tashi a cikin jirgin yake cewa ya ku jama'a, ku zarkake addu'a, ku roki ubangijinku wanda ya halicce ku shi kadai, gumakanku, allolinku Lata da Uzza da sauransu ba yadda za su kulla muku a cikin wannan yanayi. Ikrima yake cewa sai na ce yaya za a ce ba sa kulla mana wata tsiya a cikin wannan yanayi, yace to Allah kana da alkawari a kaina, in har ka sauke mu lafiya zan je na tarar da manzanka, nayi imani da kai, nayi imani da shi. Wannan wato shine sababin musuluntarsa, lokacin da aka sauka lafiya ya tahiyyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi imani da Allah da manzansa, saboda an ce masa duk wani abin da suke bauta ma bai isa ba ya wadatar da su game da wannan tsanani da suka shiga, ma'ana bai isa ba ya fitar da su banda Allah da ya halicce su. Yace to nayi imani Allah da ya tsiratar da ni a cikin teku, shi zai tsiratar da ni a cikin sarari. Wannan shine sababin abin da ya kai shi zuwa ga musulunta. Shine sai Ubangiji ta'ala ya ce afa amintum, shin yanzu kun yadda kun amince an yakhsifa bikum janibal barri, bayan kun sauka lafiya Ubangiji ta'ala ya juyar da gefen sarari da ku, ma'ana ya sanya ƙasa ta dare, ku shige gaba ɗaya ku nutse, Allah ya yi girgizar ƙasa da ku, shin kun yadda kun amince? Afa amintum, Ubangiji ta'ala ya ce shin yanzu kun yadda kun amince an yakhsifa bikum janibal barri, ubangijinku ya juyar da gefe wanda yake na sarari, ma'ana doran ƙasa, bikum da ku, ma'ana ƙasa ta juye ku nutse ku hallaka, kun yarda da haka? Aw yursila alaikum hasiba, ko ku kun yarda kun amince Ubangiji ta'ala ya turo muku da wato wani girgije wanda yake mai ruwan duwatsu, ko kuma hasiban, ma'ana wata iska wadda take mai jifa da tsakon kwani, wanda duk abin da ta wuce akan shi za ta hallakar da shi, shin kun yarda kun amince? Aw yursila alaikum hasiban, ko Allah ya yi muku ruwa na duwatsu kamar yanda ya yi ma mutanen annabi Nuhu. Abinda ake nihi da hasiban anan shine ruwan duwatsu, irin yanda Allah subhanahu wataala bayan ya juyar da alkaryu na annabi Nuhu, sannan Ubangiji ta'ala ya biyo baya wato da ruwa wanda yake na duwatsu, shine yace falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Shine anan yake cewa aw yursila alaikum hasiba, ko kuma kun yarda kun amince Ubangiji ta'ala ya turo muku hasiban, ma'ana shi ne ruwan duwatsu, ko kuma ya turo muku wata iska wadda take jifa da tsakon kwani. Summa la tajidu lakum wakila, sannan ba za ku samu wani mawakilci wanda yake abun bara ma al'amari, wanda zai kare ku game da wannan azaba ta Ubangiji. Idan Allah ya yi nufin ya juyar da ƙasa da ku, waye sai ya hana shi? Idan Allah ya yi nihin ya yi muku ruwan duwatsu, waye sai ya ba ku tsaro da kariya kenan kar ku tammaci cewa azabar shi kadai ta takaita ne a cikin teku ganin cewa kun sauka zuwa gabar teku kun sauka lafiya to kar ku amince ma azabar Allah anan ma ubangiji ta'ala yana iya damkar ku da wata azaba ta daban in ma Allah ya sanya kasa ta juye da ku ko kuma Allah ya yi muku ruwan duwatsu sannan sai yace kun mala tajidu lakum wakila sannan ba za ku samu wani mawakilci ma'ana wanda za ku maida lamarin ku zuwa gare shi ya ba ku tsaro da kariya game da azabar ubangiji sai yace am amintum shin koko kun amince an yi da kun fihi taratan ukhra ubangijin ku ya maida ku cikin tekun wani latti na daban shin kun yarda kun amince wani lokaci ubangiji ta'ala kuma ya maida ku cikin teku idan ya maida ku bayursila alaikum qasifan minar rihi ubangiji ta'ala ya turo muku wata iska wadda take mai karere duk abin da ta wuce a kan shi alqas shine wato ka kakkarya abu kai kucin kucin da shi iska ce wadda Allah yake turo ta wanda duk abin da ta biyo ta kan shi ita ce da gine gine da komai sai ta yi daidai da shi shin kun yarda da cewa Allah ya tura ku shine yace am amintu shin kun amince shin koko kun amince an yi da kun fihi taratan ukhra ubangijin ku ya maida ku cikin teku wani latti na daban in ya maida ku kun sake hawa teku fa yursila alaikum qasifan minar rihi a cikin tekun ubangiji ta'ala ya turo muku iska ita ce guguwa mai kakkarya duk abin da ta bi ta kansa fa yughriqu kum bima kafartum ubangijin ku ya dirmiyar da ku a cikin teku a sababin kafircin da kuka masa thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a ubangiji ta'ala yace sannan ba za ku samu tabi'an wani mai biyar baya domin neman shan fansa lakum gare ku alaina akan mu bihi a sababin halakar da ku da muka yi ina za ku samu wani mai biyar baya wanda zai sha fansa akan halakar da ku da muka yi kenan anan kashedi ce da barazana ubangiji ta'ala yake ma bayinsa jin kunne ne Allah yake mana duk inda muke ba za mu gagaru ubangiji subhanahu wataala duk inda bawa yake Allah yana da ikon damkar shi sawa'an kana cikin teku ko kana cikin sarari dan haka zaka ga wani kaskanta kanshi ga ubangiji subhanahu wataala da tsoron shi baya motsawa sai in ya shiga halaka da zaran an sauka lafiya sai kaga mutum banda shi yake aya da saba ma ubangiji subhanahu wataala ba abin da yake inda ka hau abu kana ganin cewa kana kan halaka sai ka koma zuwa ga ubangiji in ka sauka lafiya in ya so ka butulce ma ubangiji subhanahu wataala wannan ta lalace a duk inda kake Allah yana da ikon damkar ka to shine anan kenan ubangiji ta'ala yake nuna musu kada su ga cewa a cikin teku ne kadai inda Allah zai iya damkar su a ubangiji subhanahu wataala koda sun sauka cikin sarri to Allah yana da ikon da zai turo musu wata azaba in ma ya juyar da kasa da su ko kuma ya yi musu ruwan duwatsu ko kuma Allah ya sake maida su cikin teku wani latti na daban su hau jirgi in sun hau Allah ya turo da wata iska ta musamman ita ce guguwa shine yace fa yursila alaikum qasifan minar rihi ubangiji ta'ala ya turo muku iska wadda take mai karya duk abin da ta bi kansa fa yughriqu kum bima kafartum ya dirmiyar da ku a sababin kafircewa da kuka masa thumma la tajidu lakum sannan ba za ku samu tabi'an wani mai biyar baya domin shan fansa lakum gare ku alaina akan mu bihi a sababin halakarwar da muka muku ma'ana ba ma tsoron cewa wani zai biyo baya ya nemi shan fansa gare ku to dan haka duk inda bawa yake iya abinda ake bukata ya ji tsoron Allah ya tsara dokokinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake an gane ko ba sai ka shiga cikin tsanani ko kana cikin yalwa to ka ji tsoron cewa ubangiji subhanahu wataala mai iya damkar ka ne in ka saba masa kenan babu inda bawa zai je ya koye ma ubangiji subhanahu wataala ko ya tsire masa ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وبنجي تعالى كيف لا ولقد كرمنا بني آدم تبس وتمو مكجرم مدن آدم مكدرجن تاشي مكفيفي تاشي أكن أبند مكهددتنا هددتو وحملناهم في البر والبحر Ubangiji ta'ala ya ce, ‘ya’yan Adam mu ne muka ɗauke su a cikin sarari da teku, an gane ko? A cikin sarari Ubangiji ta'ala ya ɗauke mu a kan ababen hawa, raƙumma da dawakai da sauran dabobi, hakanan da sauran ababen hawa waɗanda suke na ci gaban rayuwa a yau. Gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya hore mana waɗannan abubuwa. Hakanan walbahari a cikin teku Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake ɗauke da mu, domin jiragen Allah shi ne ya ganar da mu yadda za mu sassaƙa su, kuma da ƙudurar shi ne yake riƙe jirage a kan teku ba sa nutsewa, kuma da ƙudurar shi ne yake kore jirage daga wannan gaba zuwa wannan gaba. Shi ne ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Shi ne ya ce wa hamalnahum, ‘ya’yan Adam mu ne muka ɗauke su a kan ababen hawa filbarri a cikin sarari walbahari hakanan a cikin teku mu ne muke ɗaukan su a kan jirage. Wara zaka nahu mina ƙwayi ba, Ubangiji ta’ala ya ce kuma mu ne muka azurta su game da daɗaɗan abubuwa, ga abinci kala-kala, ga kayan sha kala-kala, ga tufafi kala-kala, ga kayan shimfiɗa kala-kala, komai ga kaya waɗanda suke da jin daɗi, waɗanda suke daɗaɗa, Ubangiji subhanahu wa ta’ala ne ya azurta mu da su. Sannan sai ya ce waffabbalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafwila, mun fifita ‘ya’yan Adam a kan dukkan wato abinda muka halitta tafwilan wato fifitawa. Kathir a nan bi ma’ana kullihi, kamar yadda malamai suka yi istishhadi da faɗar Ubangiji subhanahu wa ta’ala yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun, Ubangiji ta’ala ya ce shaiɗanu su ne suke jefa duk wani abin da suka sata na wahayi da Allah yake ma mala’iku zuwa kunnuwan masoyansu bokaye. Sai ya ce wa aktharuhum a nan ana nihin kulluhum, gaba ɗayansu Ubangiji ta’ala ya ce maƙaryata ne. To dalili wannan malamai suka ce duk wani abin da Allah ya halitta, to ɗan Adam ya fi shi daraja, ya fi shi matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Dangane da karramawa da Allah ya ma ‘ya’yan Adam, wasu malamai suka ce karramawar da Allah ya ma ‘ya’yan Adam domin ɗan Adam da hannu yake ci, idan zai ci abinci ko zai sha abin sha da hannu zai ɗauka ya kai bakinsa, saɓani ga sauran dabobi sai dai su ci da bakinsu. Wasu malamai suka ce karramawar da Allah ya ma ɗan Adam, Allah ya karrama ɗan Adam domin ɗan Adam yakan yi furuci ya yi magana a gane me yake so, menene baya so, amma dabba ba ta da baki, da sauran halittu wasu abubuwa ba su da bakin magana. Wasu malamai suka ce Allah ya karrama ɗan Adam wato game da kyawun halitta da Allah ya masa, ɗan Adam yana tafiya a meke tare da cewa dabobi suna tafiya a sunkuye. Amma abin da ya fi rinjaye, wanda malamai suka rinjayar karrama wanda Allah ya ma ɗan Adam, wanda babu wata daraja wanda ɗan Adam yake da ita sama da shi, shi ne hankali. Saboda da hankali ne za ka gane me Allah yake so, menene Allah baya so, ka gasgata manzanninsa kai masa biyayya, kuma ka lura da duk abin da Allah baya so ka nisanta, domin gane duk abin da Allah yake so dole sai da hankali. Don haka hankali babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ma bawansa. Don haka in wani abu kake takama a matsayin ka dan Adam, to me yiwuwa wannan abin da kake takama kuna tarayya da dabba, kuma a samu dabbar wato tafi ka. Domin yanzu misali in kana takamar kai mai karfi ne ka kai giwa, idan kana takamar cewa kai jarumi ne kana da sadaukanta, kaga ai baka kai zaki ba. Idan wani abu mutum yake takama da shi, to za a samu daga cikin dabbobi wata dabba ta mafi shi ta dara shi akan wani abu, ko kuma suna tarayya da ita. Amma abinda Allah ya bambanta dan Adam da sauran dabbobi shine hankali. Dan haka kenan babu abinda yake kimanta dan Adam sama da hankali. Wannan hankali babbar ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wataala, kuma wanda Allah ya wajabta mana cewa mu tsare shi, mu kiyaye shi. Dan haka Allah ya haramta mana duk wani abu wanda yake namaye wanda zai iya taba hankalin mu. Dan haka wasu malamai ma suke ganin cewa du'a cikin ni'imar Allah gaba daya wato hankali shine gaba. Wasu malamai suke ganin cewa ilimi shine wato gaba yafi hankali. Domin yasa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ai ya siffanta kanshi cewa shi masani ne, amma bai siffanta kanshi cewa shi mai hankali ne. Dan haka suka ce ilimi yafi hankali. Amma a magana hankali, ilimin ana iya samun mahaukaci kuma yana da ilimi. Mahaukaci ne ba shi da hankali, amma yana da ilimin da zai iya kera wani abu, ko kuma zai iya ilimin da zai iya yin wani bayani akan haka, sai dai a gane cewa ba daidai ba yake. Amma tare da cewa shi kanshi ilimin ai ba zai yi amfani ba sai idan mutum yana da hankali. To shine anan Allah ya ce walaqad karramna bani adama, tabbas mu muka karrama dan Adam muka darjanta shi. Kenan anan me ya kamata mu gane, duk wanda yake neman daraja da matsayi to ya nema a wajen Allah, domin Allah shi yake karrama bayansa. Dan haka a wannan malamai suka ce dan Adam ya fifici komai daga cikin halittu. Haka wasu malamai suka tafi akan cewa hatta da mala'iku dan Adam ya fi su daraja. Illa kasancewar wasu malamai sun ce ya kamata a bambanta muminai waɗanda suke da kima da matsayi a cikin ƴaƴan Adam, to sun fifici duk wasu masu matsayi a cikin mala'iku. Idan ka ɗauki manzannin Allah Subhanahu wa ta'ala, kaga darajar manzannin Allah Subhanahu wa ta'ala ta fi darajar zaɓaɓɓu daga cikin mala'ikun Allah Subhanahu wa ta'ala. Misali in ka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine fiyayyen halitta a cikin duk abin da Allah ya halitta gaba ɗaya na halittu, mala'iku da ƴaƴan Adam da aljannu da sauran halittu, babu halittar da take da daraja da kima irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka ka ɗauki ulul azmi minar rusul, irin su Ibrahimu alaihi salam, irin su annabi Nuhu, irin su annabi Musa, irin su annabi Isa, wannan gaba ɗaya sun fifici mala'ikun Allah Subhanahu wataala gaba ɗaya. To haka kenan muminai daga cikin ƴaƴan Adam kenan manzannin Allah sun fifici manya-manyan mala'iku na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To shine anan sai ya ce wa hamalnahum fil barri wal bahri, mu ne muka ɗauke su a cikin sarari akan ababen hawa, haka nan a cikin teku. Wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, don mu gode masa mu kaɗaita shi a cikin ibada. Sannan ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat, mu ne muka azurta su da daɗaɗɗen abubuwa, nau'i-nau'i na abinci da abin sha da tufafi da sauransu. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, Ubangiji ta'ala ya ce mun fifita ƴaƴan Adam akan dukkan abin da muka halitta, ko kuma ka ce akan mafi yawa daga cikin abin da muka halitta, tafdilan wato fifitawa. Sai ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin yinin da na du'u kulla unasin, muke kiran kowace jama'a bi imamihim wato da littafin aikinsu. An gane ku? Littafin aikinsu kenan iya abinda suka aikata na aiki. To wannan littafin da mala'ikun Allah suka rubuce waɗannan ayyuka, to da shi ne za a kiraye su. Ko kuma bi imamihim anan kamar yanda kuma shi ya fi rinjaye, bi imamihim shine kenan da shugabansu, sawa'an a cikin alkhairi ko a cikin sharri. Duk wani wanda ya shugabanci jama'a suka masa biyayya a rayuwar duniya, in a cikin alkhairi ne to a ranar kiyama za a tada shi a cikin sahunsu, shine limaminsu. haka in wanda ya kiraye su ne zuwa aiki na sharri suka amsa masa to zai za su tashi a karkashin tutarsa. Kamar yadda Allah ya faɗa game da Annabi Ibrahim da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ubangiji ta'ala ya ce mun maida Ibrahim alaihi salam da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub wato limammai ne waɗanda suke shiryar da jama'a bi amrina da umarninmu. To don haka duk wanda ya bi mutumin ƙwarai to wannan zai tashi a cikin ƙarƙashin tutar shi a ranar kiyama. Ma'ana duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tashi, kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine limaminsa. Duk wanda ya bi wani akan bata to zai tashi a ƙarƙashin tutarsa. In dan bid'a ne ka bi ya sunnanta maka hanya ta bid'a to zaka tashi shine limamin ku a ranar kiyama. Idan wani mai aiki ne wanda yake na shedanci na daban to mutum zai tashi a ƙarƙashin tutar shi a ranar kiyama. Kamar yadda Allah ya faɗa dangane da Fir'auna da mabiyansa, waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Fir'auna da mabiyansa Allah ya ce mun maida su limammai ne waɗanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Lafazin a'imma jam'i ne na imam. In aka ce imam shine kenan abun koyi, kenan duk wanda aka yi koyi da shi in a cikin alkhairi ne to a ranar kiyama za a tada mutum kenan tare da waɗannan. In wanda mutumin wanda ya kirayi jama'a ne zuwa sharri to haka mutum wal'iyazu billahi zai tashi a cikin karkashin tutarsa a ranar kiyama. Shine Ubangiji ta'ala ya ce yawma nad'u kullu unasi, ba su labari game da yinin da muke kiran kowace jama'a bi imamihim wato da limaminsu, sawa'an a cikin alkhairi ko a cikin sharri, ko kuma bi imamihim kenan da littafin ayyukansu. Domin littafi Allah ya ambace shi da cewa imam, kamar yadda ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, ai fi kitabin mubin. Sai ya ce faman utiya kitabahu bi yaminihi, duk wanda aka bashi littafin aikinsa a hannun shi na dama, fa ula'ika yaqra'una kitabahu, waɗannan su ne za su karanta littafinsu suna farin ciki suna murna suna walwala. Allah ya sanya mu a cikinsu, wala yuzlamuna fatila, Ubangiji ta'ala ya ce ba a zaluntar su a tauye musu sakamakon aikinsu ko a ƙara musu zunubi. Fatila daidai da ɗan zare wanda yake cikin tsaga ta ɗan dabino. Idan aka ce alfatil kenan a jikin ɗan dabino tsagar shi za ka samu wani zare a tilke, to wannan shi ne ake kira da fatil. Domin Ubangiji ta'ala adali ne, baya rage ma bawa sakamakon aikinsa wanda yake na ƙwarai, kuma ba a ƙara masa zunubi daidai da misu ƙara zarra. Don haka Allah ya faɗa mana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya, shi da kansa zai faɗa ya ce ku amsa ku karanta littafi na don farin ciki da murna wanda aka bashi littafi a hannun dama. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce fa ula'ika yaqra'una kitabahu, waɗannan su ne za su karanta littafin su, wala yuzlamuna fatila, wato kuma Ubangiji ta'ala ya ce ba za a zalunce su daidai da wato zare wanda yake kasancewa a jikin ɗan dabino. Wa man kana fi hadhihi a'ma, Ubangiji ta'ala ya ce wanda ya kasance a wannan rayuwa ta duniya a'ma, wato ya kasance makahu dangane da dalilai waɗanda suke na gaskiya baya bi, Ubangiji ta'ala ya ce fa huwa fil akhirati a'ma, wato a ranar kiyama Ubangiji ta'ala yake cewa fa huwa fil akhirati a'ma, wannan game da al'amari wanda yake na lahira a'ma, wato shine mafi makaucewa. Ma'ana duk mutumin da ya kasance a wannan rayuwa tashi ta duniya ya kasance makahu, din ni'imomin da Allah ya masa ya makauce baya gani, yake godiya ya kadaita Ubangijinsa a cikin ibada, shine Allah ya ce fa huwa fil akhirati ay fi amri al akhirati, wannan game da lamari wanda yake na lahira a amma ya fi makaucewa. Kenan mutumin da bai lura da ni'imomin da Allah ya masa da irin abubuwan da Allah ya halitta suka zame masa dalili akan imani da Ubangijin shi da kadaita shi a cikin ibada, to wannan ya fi makautaka game da al'amari na lahira. Kenan waɗannan ayoyi da suke bayyana ya gansu da ido abba ya ki imani, to yaya zai yi imani da abin da bai gani ba na al'amarin lahira wanda labari ne ake badawa? Sai dai labari ne wanda yake na tabbas. Kenan waɗannan abubuwa na halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda abubuwa na al'ajibba ga su sun wuce a lissafa, waɗanda za su iya zame ma bawa jagora zuwa imani da Ubangiji, to duk bawan da ya makauce bai ga waɗannan abubuwa kenan yafi makaucewa game da al'amarin lahira. In bai gaskata wannan ba yanda za a iya gaskata abin da bai gani ba. Shi ne yace fa huwa fil akhirati, wannan bawa game da al'amari na lahira a'ama, wato yafi makaucewa, wa adallu sabila, kuma a nan duniya yafi kowa kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya. Sai yace wa in kaduna yaftinunaka, Ubangiji ta'ala yace sun kusa su fitince ka, anil ladhi awhayna ilayka, game da abin da muka yi maka wahayi na alqur'ani, li taftari alaina ghaira, dan ka kaga mana wani abu wanda yake na daban. Wato mushrikai sun kusa wato su sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fitince shi, su sanya ya kauce ma abin da Allah ya masa wahayi na alqur'ani, ya kaga musu wani abu wanda yake na daban, ma'ana ya kaga ma Ubangijinsa wani abu wanda yake na daban. A nan kar ka yi tsammanin cewa ya yi kudiri, a'a, kamar misali zance ne wanda yake da zuci, lokacin da suka nuna cewa in ya zo musu da wani abu wanda suke so suke yarda da shi, to za su yi imani da shi, wanda alhali abinda suke so suke kauna ko ya saba ma Allah, to wannan dan adam zancen zuci ba a iya raba shi da shi. Wanda zancen zuci abinda zuciya take saka ma bawa, to wannan Ubangiji subhanahu wataala ya yafe ma bawa. Abinda ka kudirce niyyar shi a zuciya, to shine Allah yake kama bawa da shi. Amma in abu ne wanda yake zawwa ya wuce da zancen zuciya, to wannan Ubangiji subhanahu wataala baya kama bawa da laifi. Shine yace wa in kadu sun kusa, la yaftinunaka, su fitince ka, anil ladhi awhayna ilayka, gabarin abinda muka yi maka wahayi, li taftari alaina ghaira, dan ka kaga mana wani abu wanda yake na daban wanda ba mu muka turo maka ba. Wa idan Ubangiji ta'ala yace inda ka kauce ma wahayin mu ka bisan zuciyarsu, lattakhazuka khalila, Ubangiji ta'ala yace da sun rike ka a matsayin wato madadi, na cewa ya daina wai kira kadai ta Allah a cikin ibada, ko kuma kasancewar a bauta ma gumakansu sannan shi ma su haɗu su bauta ma Ubangijinsa. Sai yace walaula an tabbatinaka, Ubangiji ta'ala yace ba dan mun tabbatar da kai akan wannan tafarki na gaskiya, mun baka tsaro da kariya, laqad kidda, Ubangiji ta'ala yace tabbas ka kusa, tarkalu ilayhim, ka karkata zuwa gare su shay'an qalila, karkatawa da take yar kadan. In ba dan tsaro da kariya ta Ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji ta'ala yace ka kusa ka karkata zuwa gare su karkatawa da take yar kadan. Kaga anan kiwo, kiwon Allah shine kiwo, duk wanda Allah ya bashi tsaro da kariya, to ba wanda ya isa ya fitar da shi, kamar yanda yace man yahdillahu fala mudilla, duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa wato ya fitar da shi, wanda Allah ya fitar da shi kuma ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Nan tsaro da kariya ne da Allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama, Allah yake nuna mana, shine yace walaula an tabbatinaka, ba dan mun tabbatar da kai, mun tabbatar da dugadiganka akan tafarki na gaskiya, kenan mun baka tsaro da kariya. Ubangiji ta'ala yace da kadikitta, haqiqa ka kusa, tarkanu ilaihim, ka karkata zuwa gare su shay'an qalila, karkata wanda take yar kadan. Idan Ubangiji ta'ala yace inda ku ka karkata ka bi son zuciyarsu, la azaqnaka, da mun dandana maka, bi'ifal hayati, linki linki na azaba ta rayuwa, wa bi'ifal mamati, wato da linkin azaba wadda take ta mutuwa. Thumma la tajidu laka alaina nasira, Ubangiji ta'ala yace sannan ba za ka samu wani mai taimako da agaji akan mu wanda zai hana mu azautar da kai. Nan ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Manzon Allah ne ake faɗa, ake cewa idan la azaqnaka, kenan inda ya saki gaskiya ya bi son zuciyarsu, Ubangiji ta'ala yace la azaqnaka, da mun dandana maka, bi'ifal hayati, linkin azaba ta rayuwa, wa bi'ifal mamati, da linkin azaba ta mutuwa. Thumma la tajidu laka alaina nasira, sannan ba za ka samu wani mai taimako mai kawo maka agaji akan mu wanda zai hana mu azabtar da kai. Wa in kadu, Ubangiji ta'ala yace sun kusa, la yastafizunaka min al-ardi, su raurauta ka daga kasar Makka su fitar da kai, lokacin da mushrikai suka yi hadin kai na su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su kore shi daga Makka kafin Allah ya bashi izinin hijira. liyukhrijuka minha dan su fitar da kai daga mahaifarka Makka. Ubangiji ta'ala ya ce wa idan in kwada sun fitar da kai layar basuna khilafaka. Ubangiji ta'ala ya ce ba za su zauna ba bayan fitar ka illa kalila face zamani dan kadan. Haka lokacin da suka yi niyya a ƙarshe na su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya bashi izinin cewa ya kaurace ma Makka ya koma Madina. Fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka ke da wuya, duka ya fita ya koma Madina. A cikin shekara ta farko da ya koma Madina, Ubangiji ta'ala ya kaddara yakin Badar, kuma duk wasu waɗanda suke masu hana ruwa gudu a wannan yakin Badar a gama da su. Kaga ai sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka da ƙarfin tsiya domin sun yi haɗin kan kashe shi. Allah ya bashi izinin cewa ya kaura. Ya kaura ya koma Madina, amma bayan kaurar shi to basu zauna ba face zamani wanda yake dan kana. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa idan in ku suka fitar da kai daga Makka, Ubangiji ta'ala ya ce la yalbasuna ba za su zauna ba khilafaka, wato bayan fitarka illa kalila face zamani wanda yake dan kana. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Ubangiji ta'ala ya ce yanda muka yi da su kamar haka sunnan mu take ga duk wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzannin. Allah baya halakar da alƙarya sai idan ya fitar da manzansa da duk waɗanda suka yi imani da shi. An gane ku? Don haka da Allah ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka, kenan duk wasu waɗanda suke masu hana ruwa gudu a Badar, Ubangiji subhanahu wata'ala ya gama da su. Shine yace sunnata, wannan kamar sunnan mu ce, ma'ana al'adan mu ce, man qad arsalna qablaka min rusulina ga waɗanda suka gabace ka na manzanni, kenan in manzo da mabiyansa sun fita sannan muke saukar da azaba ga su waɗanda suka cancanta a halakar da su. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Ubangiji subhanahu wata'ala yace ba za ka samu wani canji ga sunnar mu, ma'ana ga al'adar mu babu wani canji. Duk wani manzo in mun fitar da shi sannan muke halakar da alƙarya. Dan haka kenan mun fitar da kai daga Makka mun maida ka Madina, dan haka kenan sun cancanci a halakar da su. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.